بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد انفرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى حق جبارة batun da za a yi magana a kansa shine haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu. Kamar yadda muka sani, akwai abubuwa guda biyu: akwai abin da ake ce musu hukuku, akwai abin da ake ce musu wajibat. Abin da ake ce musu hukuku shine abubuwan da kai ya wajaba ka ba wani, wajibat kai kuma abubuwan da ya wajaba wani ya ba ka. To kullum tare suke tafiya. A lokacin da ake batu akan hukuku, dole wajibat za su zo. A lokacin da ake batu akan wajibat, to dole hukuku za su zo. Haka suke tafiya. Shi yasa a wannan taken za a iya cewa wajibatul abna'i nahwal aba. Wajibatul abna'i nahwal aba, wato abinda aka dora ma ƴaƴa su ma iyayensu. To a gugguje ba lokaci mai tsawo muke da shi ba. Na kasa abinda zan yi magana a kai gida-gida. Gida na farko shine matsayin iyaye a musulunci. Tabbas mutum biyu ba su taba sabani akan iyaye, wasu mutane ne masu daraja, masu kima, da ya wajaba a tsare musu matsayinsu, a girmama su, a ga darajarsu, a yi musu da'a. Indai waɗannan mutanen masu hankali ne, so da ka baya cin abin da aka yi saɓani a tsakanin masu hankali akan cewa wajibi ne ƴaƴa su zama sun tsare haƙoƙin iyayensu. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, a cikin littafinsa Al-Birru was-Sila, yana da wata magana mai kyau da ya yi. Yake cewa a hankalci duk mutum mai hankali, to yana gode ma wanda ya masa ni'ima. Duk mutum mai hankali idan wani ya masa aikin alkhairi, to yana kokarin ya zai yi yaga ya gode masa, shi ma yaga me zai iya yi masa na kyautatawa. Shi yake cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na al-mun'imul awwalu 'ala al-insan, mai yin ni'ima na farko ga ɗan adam, waɗanda suke masu ni'ima na biyu ga ɗan adam su ne iyayensa. Bayan Allah ta'ala, wanda shi ne ya samar da mutum daga rashi, da ba shi abinda malamanmu suke ce masa ni'matul ijad, ni'imar samarwa. Domin da Allah ta'ala ya ga dama sai ya kyale ɗan adam bai halicce shi ba, amma a cikin ƙaddarawarsa sai ya halicce shi. To halitta shi a matsayin ɗan adam ni'ima ce. To na biyu waɗanda suke da haƙƙi a kansa na wannan ni'imar su ne iyayensa. Domin da ba dan babansa ya ga mahaifiyarsa ya aure ta ba, to ba za a same shi ba. Domin Allah ta'ala a sunnarsa bai ga damar mu riƙa faɗuwa daga sama ba, sai ya sa dole ya kasance akwai alaƙa ta babanni da ƴaƴa, a ce wane baban wane ne, har ya zama abin alfahari ne ka nuna babanka ka ce ga babanka. Idan da za a wayi gari a ce wane ba a san baban shi ba, sai ya zama abin damuwa a rayuwarsa, har ya kasance a cikin mas'alolin fiqh ka ji malaman fiqh suna tattaunawa akan ya zama liman ko ba zai zama ba, a bashi aure ko ka a bashi aure, zai iya zama shugaban mutane ko ba zai iya zama ba, saboda bai da uba, ba san waye baban shi ba, baban shi na shari'a, domin ba wanda bai da baba. Amma baba kala biyu ne: akwai baba na biology, akwai baba kuma na shari'a. To ana magana ne akan baba na shari'a. To shine Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yake cewa to iyaye su ne masu ni'ima na biyu akan ɗansu, bayan Allah ta'ala da ya ni'imar samar da shi, su kuma sai suka kasance su ne sanadiyar samuwar tasa. ashe kenan wajibi ne ashe da ya zama ya kyautata ma waɗannan mahaifa nasa a matsayin sa a matsayin su na matakai na mataki na biyu a wajen yi mata ni'ima a wannan samuwa shi yasa musulunci ya kula da haƙƙin iyaye ya dauki iyaye ya ba su wani matsayi na musamman qur'anin mu littafin Allah subhanahu wata'ala cike yake da bayani a game da jawo hankalin ƴaƴa akan su kula da haƙƙin iyayensu qur'ani ya bi salo-salo mabambanta wajen tunatar da ba cewa ya kula da iyayensa har ya kasance Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin wasiyyar da ya ma dan adam wasiyya tana da bambanci da wa'azi ga misali mutane ne guda biyu daya sai ya kira ɗansa sai ya ce masa lafiyar shi lau sai ya ce wane ka yi ma wane ina son shi ka mishi kyautar naira 50,000 kuma dama ɗan nan mai kuɗi ne lafiyar baban lau shi kuma ɗayan baban bai da lafiya sai ya ce a kira mishi wane yana kwance yana magana sama-sama sai ya ce wane ina maka wasiyya idan na rasu ina fatan ka cika min wannan burin nawa kama masoyi na wane kyautar 50,000 a cikin su waye zai gaggawa cika wannan abu nabiyin ko shi yasa sai Allah ta'ala da ya tashi zai yi bayani akan a kula da iyaye sai bai yi amfani da alwa'azu ba bai yi amfani da annasihatu ba bai yi amfani da at-tazkir ko az-zikr ba Allah ta'ala bai ce wa zakkarnal insana ba bai ce wa nasahnal insana ba sannan bai ce wa wa'azanal insana ba sai ya ce wa wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni a wani wajen ya ce wa wasainal insana bi walidayhi husna a wani wajen ya ce wa wasainal insana bi walidayhi ihsana saboda haka kula da iyaye wasiyar da Allah ta'ala ya madan adam kenan Allah ta'ala ya madan adam wasiya cewa bi walidayhi ya kula da iyayensa sai aka dauko wacce tafi shan wahala kuma wacce aka fi renawa wacce ita ce ake gani kullum kamar yadda Bahaushe yake cewa ido wa karena ido ya bada amsa ya ce wanda nake ganin sa kullum ita ce mahaifiya sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mamarsa ta dau cikin sa rauni akan rauni in ana tafiya ba za ta iya sauri ba kunya ma take ji a je wani wajen ba za ta daga tana sa hannunta a gabanta ba ta san a gane tana da ciki sannan ba za ta iya cin abin da take so ta ci ba wata a jarrabe ta abin da dan adam baya sha'awar shi ita shi take sha'awa sai ta je ta leka masai ta sha kowarin masai sannan hankalinta zai kwanta ba abin da za ta ci ya zauna a cikinta sai amai sannan a wannan zamanin namu da abubuwa suka ƙara rikicewa sai a ce ba ma za ta iya haihuwa da kanta ba sai an yanka ta an fitar da ɗa sannan sai ta zuwa awo a wajen awon ma na sai ta tsorata ta akwai ciwon tsinkau-tsinkau akwai kaza akwai kaza akwai kaza hamalat ummuhu wahnan ala wahnin sannan da wadancan ayoyi abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu ya nuna mana mahimmancin iyaye ya zama ɗaya daga cikin alƙawurran da ya karɓa daga banu isra'il wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah yace wa bil walidayni ihsana tunda lokacin da muka karɓa alƙawari daga banu isra'il waɗanda suke kafin mu abinda muka karɓa na alƙawari daga wajensu inji Allah ta'ala la ta'buduna illa allah ka su bauta ma kowa sai Allah wa bil walidayni ihsana su kuma iyayensu su kyautata musu sannan na uku qur'ani ya ba kula da iyaye ta goma shi ya sanya haƙƙin iyaye a matsayin mabiyi ne na haƙƙin Allah Allah ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana in Allah ya faɗi haƙƙin sa to sai ya biyanta da haƙƙin iyaye bayan mutum ya sauke haƙƙin Allah ta'ala ya zama mai tauhidi baya shirka sannan ya zama mai biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam to a gefe guda na biyu sai Allah ta'ala ya ce kuma a kula da iyaye sannan na hudu Allah ta'ala ya sanya cewa ba wanda ya isa shiga aljanna sai ya bi iyayensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah suka rawaito wannan hadisin da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-walidu awsatu abwabil jannati baba nan al-walid an fadi baba ne amma har da mama da uwa da uba sune awsatu abwabil jannati sune kofa ta tsakiya ta shiga aljanna shi yasa mai riwaya Abu Darda da ya ruwaito wannan riwayar sai ya karin bayani sai ya ce in mutum ya ga dama ya kulle kofa tashi in ya ga dama ya buɗe in kana son ka shiga aljanna to sai ka bi babanka sai ka bi mahaifiyarka sai ka bi babanka sai ka bi babanka sai ka musu biyayya sai ka kyautata musu sai ka tsara haƙoƙinsu sannan daga cikin hanyoyin da musuluncin mu ya bi domin nuna mana muhimmancin iyaye ƙararra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutumin da iyayensa suka yarda da shi to Allah ma ya yarda da shi yace ridallahi fi ridal walidain wa sukhullahi fi sukhil walidain yaddar iyaye Allah tana karkashin yaddar iyaye ne idan iyayen mutum sun yarda da shi to Allah ma zai yarda da shi haka hushin Allah ta'ala yana karkashin hushin iyaye ne wato inna Allah ta'ala yarda bi ridahuma sannan wa yaskhatu bi sukhtihima Allah yana jin yana yarda da mutum idan iyayensa sun yarda da shi idan kuma iyayen mutum suna bacin rai suna damuwa suna cikin damuwa a game da halin zamantakewarsa da su to Allah ma na taya su so daga mutumin da ya kusata iyayensa Allah subhanahu ta'ala yake kusata ranar da ka nemi yaddar iyayenka to kana neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin hanyoyin da musulunci ya bi an sanya ka kyautata ma iyayenka dalilin Allah ya fi maka zunubanka Ibn Umar radiyallahu anhu ya ruwaito yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ni adnabtu dhanban azima yace ya ma'aikin Allah nayi zunubi mai girma bai faɗi kowane zunubi yayi ba da ya zo ya faɗan ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam halli min taubati ya ma'aikin Allah zan tuba Allah ya karɓi tuba na kuwa shi kanshi ya san zunubin da yayi ba ƙarami bane shi yake tambaya cewa ya ma'aikin Allah idan na tuba Allah zai karɓi tuba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace hallaka min ummin a wata riwaya hallaka min walidaini iyayenka guda biyu suna nan ko babarka tana nan mahaifiyarka tana nan da rai bata rasu ba sai wannan mutumin sai yace a'a mamata ta rasu a wata riwaya kuma yace iyayensa duka guda biyu da baban shi da babarsa dukkanin su sun rasu to shine sai yake cewa fa hallaka min khalati to kana da wata kanwar mahaifiyarka ko ya ta khala in nake na ko ya kumbu kana da ita a hadisi sahihi muttafaqun alayhi manzo sun yace al khalatu bi manzilati al ummi yan uwan uwa a matsayin uwa take a lokacin da mutum ya rasa mahaifiyarsa to yar mahaifiyarsa ko kanwarta a matsayin ita ce ta zama a matsayin ita ce mahaifiyarsa to sai yake cewa kana da inna kana da yakumbo sai ya ce eh sai masu me ya ce fadirraha je ka kyautata mata in ka kyautata mata duk zanubin da kai Allah zai yafi ma Imam Tirmidhi ya rawaito shi isnadin sa hasan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya biyayya ga iyaye a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da Allah ya fi so hadisi muttafaqun alaihi hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so wani aiki kakan Allah ta'ala ya fi so sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacinta kai sallah a cikin mukutari kakka dinkirta sallah qultu thumma ayyu sai na sake tambayin ma'aikin sa sama yace to sai me kuma qala birrul walidai sai ma'aiki alaihi salamu sai yace min sannan kyautata ma iyaye qultu thumma ayyu sai na sake tambayar sa sai me qala thumma aljihad fi sabilillah sannan yin jihadi da mun daukaka kalmar Allah ibn abbas abdullah ibn mas'ud yake cewa walaw istadattuhu ladadani da na ta tambayar annisa sama ya min dadi to na san da ya ta dada mu amma sai na tsaya anan waɗannan manya-manyan abubuwan da uku inje in ga zan iya yin su me na iya yi a cikin su na tsara talla akan lokaci na kyautata ma iyayena sannan kuma jihadi da ma'anonin jihadi jihadi mataki mataki ne jihadi ya kai har matakai 13 tun daga jihadun nafsi da ya kasu gida hudu har zuwa al-jihad bis-sayf ko al-jihad bis-silah yin jihadi da makami to na tsakiyar su dai shine birrul walidai kyautata ma iyaye yana ɗaya daga cikin min ahabbi al-a'mali ila Allah daga cikin ayyukan da Allah ta'ala ya fi son a yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya saba ma iyaye a cikin manya-manyan zanubai an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir shin ba na ba ku labarin zanubin da ya fi kowanne girma ba sahabbai suka ce eh daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uququl walidai da saba ma iyaye da saba ma iyaye saba ma iyaye yana cikin manya-manyan zanubai mummunan aiki ne a ce gashi kana saba ma iyayenka kana yi ma iyayenka abin da ba sa so kana sa su su shiga cikin tashin hankali kana sa hansu ya baci to wannan wasu daga cikin nau'ukan salo-salo masu dimbin yawa da addinin mu na musulunci ya bi domin jawo hankalinmu a game da mu kula da iyayenmu to menene ake ce mu kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhima bi qadri ma yastati'ul walad wa kaffu shabi anhum a taƙaice idan aka ce me ya kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhima duk abin da ake daukar sa a matsayin alheri ne to ka isar da shi ga iyayenka sannan kuma me duk abin da yake sharri ne za a ce ala wadaransa kash me yasa wani ya abu kaza to kakkai ma iyayenka a gefe guda shi kuma saba ma iyayen shine qat'ul khairi anhuma wa isalu shabi ilayhima ka yanke alheri daga barin su kakka musu alheri sannan kuma ka zama mai kana sadar da sharri zuwa gare su sharrin nan wayin kallafa ko mun kankantar sa to wannan a takaice kenan a game da abin da ya shafi me ake ce ma kyautata ma iyaye to wadanne menene ya ake kyautata musu ya ake kyautata musu an ce da isalul khairi ilayhima sannan kuma me wa kaffu shaddi anhuma ya kasance ka isar da alkhairi zuwa gare su kuma sannan duk abin da ake daukar sa a matsayin sharri ne ka zama ka yi santar da shi daga gaban su kyautata ma iyaye malamai suka ce yana bambanta daga mutum zuwa mutum shi yasa babban malami a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya bada wata ka'ida ka'ida ce mai muhimmanci yace inna ta'atuhuma wajibatun fi ma fihi naf'un lahumu wa la darara 'ala al-walid fihi kyautata ma iyaye wajiba ce a kyautata musu wajibi ne a cikin duk abin da ya kasance amfani ne a rayuwarsu sannan kuma dan ba zai cuci ba shine sharadi dan ba zai cuci ba amma ma fihi dararun alayhi amma abinda shi dan kuma zai cutar da shi sawa'un kana dararan diniyan daidai ne cutarwa ce ta addini kamar su umarce shi cewa ya shirka ko ya aikata wani abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba ka an yi amurahu bi tarki wajibin aw fi'li muharramin kamar su umarce shi cewa ya aikata abin da yake haram ko kuma ya bar wani abu na wajibi to fa innahu la ta'ata lahu ma fi dhalik anan babu biyayya so duka ka'idar biyayyar ita ce ya kasance a cikin abin da amfanin su ne amma kai kuma ba za ka cuta a addini ba aw kana dararan badniyan fala yajibu alayhi ta'atuhuma ko kuma abin da ya kasance akwai cutarwa ta jiki to anan baya wajaba a musu biyayya kage iyayen mutum ba za su zo su ce masa ya dau wuta ya sa a hannun shi ba kage wannan babu da'a a ciki iyayen sa ba za su ce yanka kanka ba wannan babu da'a a ciki saboda akwai mai adrabul badri kuma addini bai yadda shi ba sai to wannan ita ce ka'ida duk abinda amfani ne ga iyayen ka wajibi ne kamar su amma da sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zama babu cutarwa ta addini ta bangaren ka sannan babu cutarwa ta jiki ta bangaren ka to shi yasa musulunci ya kawo hanyoyi waɗanda su ne kyautata ma iyaye da yawa da yawa littafan da suka yi bayani akan al-raqa'iq da al-adab sun kawo hanyoyi mabambanta da fuskoci mabambanta na abinda ake daukar su a matsayin kyautata ma iyaye ne a gefe guda kuma saba ma iyaye ne in an yi kishiyarsu abu na farko shine al-infaqu al-infaqu alayhima ciyar da su daukar nauyin rayuwarsu iyayen mutum sun kasance ba su da yadda za su iya yi to wajibin sa ne a kansa ya kula da rayuwarsu cin su shan su wajen kwanan su duk yana cin al-infaq duk abin da zai zama na rayuwarsu ne rayuwarsu ta yi kyau cin su shan su wajen kwanan su tufafin da za ta sa da makamantan wannan haƙƙin ɗa ne ma iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa gabaki ɗaya mahaifiyarsa da mahaifinsa duka wajibi ne musu wannan ba kuma mustahabbi ba matukar ba su da ikon yi wajibin sa ne musu sannan na biyu shine ta'atuhuma fi ma lam yakun ma'siyatan yi musu da'a a lokacin da duk suka nema wani abu wanda ba saban Allah bane shi yasa a hadisi hasan li ghayrihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'atullahi ta'atul walidayni wa ma'siyatullahi ma'siyatul walidayni saban Allah na cikin saban iyaye ne sannan yi ma Allah da'a na cikin yi ma iyaye da'a mutumin da ya ma iyayensa da'a yaron da ya ma iyayensa da'a to Allah yake mawa kai tsaye kuma idan ya saba ma Allah madaukakin sa ya saba ma iyayensa to kai tsaye Allah ta'ala ya saba mawa Allah madaukakin sa yana fushi da fushin iyaye yana kuma yadda da yadda su in iyaye suna cikin farin ciki da mutum to Allah subhanahu wataala ma yana cikin farin ciki da su sannan na uku talabu ridahuma ko da yaushe ka nemi yadda su duk abin da za ka yi ka nemi yadda su hajji haji ku ji girman jihadi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah na zo ne ka sa ni domin in tafi jihadi in je in yi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah a garuruwan kafirai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hallaka min walidaini kana da iyaye sai ya ce eh sai manzo ya ce irji fa fihi ma fajahi ko ma gida iyayen ka su za ka fara jihadi ba a yadda ka tafi jihadi ba sai iyayen ka sun yadda a wani hadisin sahihi zuwa wani sahabi yayi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan tafi jihadi tare da kai manzo sallallahu alaihi wasallam yace kaifa tarakta ummak ya ka bar mamakka yace taraktu ha ta biki na barta tana ta kuka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ko ma har sai ta yadda ka sa ta yadda ka sa ta ce kuka sa ta ce dariya in ta ce ba za ka ba ba za ka ba jihadi ba amma jihadi kalabi ne yan uwa akwai jihadud dafi akwai jihadud da'wati anan ana magana ne akan jihadud da'wa jihadud dafi shine wanda za a ce gashi kafirai sun fado magarin musulmai to anan malamai suka ce tasqutul huququl fardiyyah yakhudu libnu bighairi idni abawayhi wa takhudu az-zawjatu bighairi idni zawjiha wa yakhudu al-khadimu bighairi idni sayyidihi wa kadhalika al-'abdu yakhudu bighairi idni sayyidihi idan aka ce ga kafirai sun fado garin musulmai to nan yanzu wajaba ala jami'il muslimina an yuqawimuhum bi kulli ma yamlikuna min as-silah idan aka ce ga kafirai sun afko musulmai garin musulmai to nan ya wajaba kowa ya iyakar bakin kokarin su wajen koran su da kuma fada da su amma jihadu da'awati jihadin da shiryawa ake a tafi garin su to wannan sai idan iyayen mutum sun yadda idan iyayen suka ce ba su yadda ba ya tafi to ya saba ma Allah subhanahu wataala aikin Allah ya tafi amma kuma Allah bai yadda da aikin da yayi ba jihadi ba so daga sai ka nemi yadda iyayenka wannan yana cikin abin da zaka gane bannar da aka rika yi a kasan nan lokacin da wasu aka zo aka fara abubuwan wannan ta'addancin da ake wal iyadu billah sai a ce mutum kawai ya tafi uban shi ma bai san inda ya tafi ba sai can kawai sai a ga cha yana mai duguri ko yana yobe kai ka ji daga jin wannan ba jihadi bane fatabi hasan banna za a ji ayi iyayenka ba su yadda da ka tafi waje ba kawai shikenan sai ka kama hanya ka tafi to sai da izinin iyaye sai ka nemi yadda su sannan gabatar da hidima a gare su gabatar da hidima a gare su duk abin da yake na hidima ne ka je ka musu abin da ya shafi wanke musu tufafinsu abin takeici ne halin da muke ciki a yau ka ga dattijo ya fito kofar gida yana shara ƴaƴansa ga sunan suna bacci a kofar gida ka ga dattijo ya fito da kayansa yana wankewa a kofar gida kowa na kallo a cikin al'umman mu ba wanda yake jin damuwa kuma yana da ƴaƴa gan sa magansa ba kuma shi yake kawo abin da za a dafa a gida a ci a dora tukunya kuma a zuba musu abinci har suna da zabi idan akai abin da ba sa so su zo su tambayi mamar su ce su faɗi abin da suke kiran mamar ta su ce ba ta da wani abu anan ita kuma haka uwar za ta dauka ta ba su su zo su ci indomie ko su sha tea da biredi saboda an yi tuwo miyar kuka a gidansu baban su kuma ya fito yana wanki da kansa kowa na kallo suna kallo yana shara ba wanda zai taimake shi ya dau fatanya ya tafi gona da kansa suna kallo ba wanda zai taimaka masa to gabatar da hidima a gare su wanke musu tufafinsu yi musu shara je ka share ko kai matsayin waye tafi ɗakin mahaifiyar ka kado tsintiya ka share mata ɗakinta ko akwai mai hidima da aka ɗauka wata rana ka ce mai hidimar ya ajiye kai za ka yi da kanka kai da kanka saboda neman albarka daga cikin haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu al-ihsanu ila asdiqaihima kyautata ma abokanansu ka san wancan abokin babanka ne to haƙƙin babanka ne a kanka ka kyautata ma wannan abokin baban naka hadisi ya tabbata asari wata rana ibnu umar radiyallahu anhuma dan gidan sayyidina umar radiyallahu anhu suna tafiya da almajiransa a cikin ayyari sai ya hango wani dattijo sai ya ci a tsaya sai aka ga sayyiduna abdullahi ibn umar babban malamin musulunci a lokacin ya tafi wajen wannan dattijon ya gaishe shi sannan ya dibo wasu abubuwa na alkhairai masu dimbin yawa sai ya bashi shi ya dawo cikin almajiransa sai suka ce alaga malam me ya faru ka tafi wajen wancan dattijo shi ya ce kana abi umar yuhsinu ilayhi ya ce babana sayyiduna umar lokacin yana da rai yana kyautata masa shi ya sa a musulunci duk wanda ka san yana hudda da babanka a lokacin baban naka na da rai shi ya zama babu babanka to hakki ne yanzu akan ka ka ci gaba da kyautata masa daidai gwagwadon iyawarka hakki danginsa wani sai kaga bai san ma dangin baban shi ba wane ne kanin baban shi bai sani yana can kauye wane ne wan baban shi bai sani yana can kauye ba ruwan shi da shi kai wani zubin ta kai mu a cikin unguwa a gari tare ake ya san wannan dan uwan baban shi ne amma ba ruwan shi da shi ba magana aboki ake ba ma dan uwan shi na jini ba zai kyautata masa dan uwan baban shi na jini to baban ma bai kyautata ma ba balle dan uwansa sannan daga ciki addu'a ulahuma yi musu addu'a tun kana da rai tun suna da rai zaka musu addu'a kun san dalilin da yasa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu babban malamin hadisi sahabi wanda yake kowa yawan hadisi a cikin sahabbai shi addu'a mamarsa ta musulunta ta musulunta Abu Hurairah radiyallahu anhu yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta yace ya ma'aikin Allah abubuwa guda uku nake bukata kaman addu'a a game da shi manzon sama kuma duka yi masa addu'a duka sai da aka biya masa bukata addu'a ta farko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya masa sayyidina Abu Huraira ita ce addu'a ta Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai hadda Abu Huraira ya shiga musulunci bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kabilarsa sunanta Daus kabila ce sananniya a kasar Yemen shikenan bai iya rubutu bai iya karatu ba sai yazo ya tarar da wasu sahabbai sun iya rubutu sun iya karatu kamar Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As ga rubutu ga hadda sai annabi sama ya faɗi magana Abu Hurairah radiyallahu anhu bai haddace ba kuma bai iya rubutawa ba domin da ba hanyoyin neman ilimi manya-manya guda biyu ne ko dai a faɗa maka abu kai ka haddace ko kuma idan ba za ka iya haddacewa ba ka rubuta ka je kai tishi sannan ka haddace to ba daya ba zai iya rubutu ba saboda ka yi roƙi Allah su sama masa addu'a manzo sama yace ya bude mayafi ya bude mayafinsa ya bude mayafinsa annin sama yi masa addu'a yace daga ranar yace ya sa tun da ya sa mayafin nan yace tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta ofa in wata magana komin tsawon ta bafaci sai ya haddace ta shi yasa yace yace ta'allamtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki sayni min al-ilm yace gurbi na koya daga annabi sama na ilimi yace fa ammal kisul awwal fa batastuhu bayna an-nas tafsiran yace buhu dayan na raba shi tsakanin mutane kowa na babba yace wa ammal akharu falaw batastuhu laqti'a huna yace dayan da zan raba shi in fito da shi to za a yanka ni yasa wannan fikihu ne ba ko ne kuma ilimi kake karantarwa ba kar ka zo yanzu nan ka je ka karanta wani abu a littafi ka ce sai ka dau lati ka karanta ba kowa akwai ilimin da haka mutu ba wanda zai kare da kai a cikin sa so da bai da fa'ida ma kila addu'a ta biyu ita ce yace ya ma'aikin Allah dausu kabila ta zina ce yawa a cikin su ya ma'aikin Allah ka musu addu'a manzon sai yace Allahumma hadi dausan yace Allah ka shiryatar da kabilar Abu Huraira dausu wannan na kuma sa ka so danginka duka sai da dausu suka musulunta a cikin sahabbai zaka ji addausi 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 da yawa in kana karanta littafin da suke bayani akan tarihin sahabbai sannan addu'a ta uku ita ce yace ya ma'aikin Allah kai ma addu'a kai ma mama ta addu'a ta musulunta manzo sai yace Allahumma hadi umma Abi Huraira ya Allah ka shiryatar da mama Abu Huraira sai ga mama shi ta zo ta musulunta to kama iyayenka addu'a ta shirya abu na farko ke Allah ya shiryatar da su Allah ya dora su akan daidai wannan haƙƙin su ne akan ka addu'a ta biyu ita ce addu'a Allah ya ƙara musu alkhairi ya ƙara musu lafiya a jikin su ba su rasu ba sannan kuma idan sun rasu ka ci gaba da musu addu'a me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo cewa in mutum ya kai shekara 40 hankalin shi ya cika in ka kai shekara 20 to hankalinka ya cika ke shi yasa aka ce daga 40 ka daga lokacin da ka kai shekara 40 to ka fara bincike akan kanka mallam yulahiz naqsahu fi umrihi fi al-arba'in fa innahu fi aqli idan baka gane rayuwarka ta fara canzawa ba tun a jikinka in ka kai shekara 40 to matsalar daga kwakwalwa take kaga mutum ya kai shekara 40 bai san inda kanshi yake ba har yanzu yana zaman karta ko yana zaman lido ko kuma yana zaman aita surutun banza kawai shi kina ce ina yake ta ce ai aje dandali kaza yana nan kuma ba abin da ake a dandalin nan kawai sai surutu da gulmace gulmace to mutum ya tuhu muku kwalwarsa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ka kai shekara 40 iyayenka kila suna nan sai ka kara yawaita musu addu'a Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya karbaran su suna masu imani Allah madaukakin sarki ya kara inganta rayuwarsu sannan kuma in sirra suka ci gaba da musu addu'a ka ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu ku duba annabi Ibrahim alayhi salam addu'a da ya rika yi ma iyayensa a lokacin da kila ba su da rai har lokacin da Allah ta'ala ya hana shi ma baban shi addu'a babansa Azam mun gane wannan wasu daga cikin haƙoƙin iyaye kenan masu dindin yawa suna nan da yawa a cikin shari'ar musulunci ba zai iya yuwa a ce ai ta lissafa su ba amma an ba da ƙa'ida duk abin da ka sani mai amfani ne ga iyayenka wajibi ne ka musu yanzu wani gaisuwan nan fa ba ta hada shi da iyayen shi gaisuwa suna unguwa daya amma ba zai je wajen su ba kila shi yana da iyalansa ba zai iya zuwa wajen iyayensa wata guda shi ya dau lokaci mai tsawo ko a waya ba zai ji wani hali suke ciki ba zai iya yi ba wani gida ɗaya suke akwai iyayen da ƴaƴan da yau gaba suke da iyayensu saboda baban nan baya son wani abu da yake yi shi kawai ya riga gaba da baban shi kaga baban na jawo shi a jiki yana masa nasiha amma shi kawai shi ka a takura mishi ta kai ma matsayin da ina kwana ba zai iya ce ma mahaifinsa ba wallahi suna nan da yawa to menene ke jawo kyautata ma iyaye waɗanne dalilai ne suke jawo mutum ya zo mai kyautata ma iyayensa dalili na farko babba shine kina girman kyautatawa kamar yadda alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka jawo hankali kullun ka rika tuna abu na farko kenan qur'ani na fa a matsayina na musulmi ya jawo hankalina da waɗannan matakan ko da waɗannan salosalan da muka ambata a baya na cewa a kula da iyaye a kyautata musu a ji da su a tsare haƙoƙinsu to tuna wannan shine abu na farko da zai sa ka rika tuna cewa bari ka kyautata ma iyayenka dama kowane dan adam yana da abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya masa a cikin kokalwarsa akwai addafi'u akwai alwazi'u addafi' abinda zai tunkula ka kaje kai wani abu alwazi' abinda zai ma barci ya sa ka tsaye duk dan adam mai hankali Allah ya masa wannan kana da alwazi' kana da addafi' addafi' mai sa ka kai alwazi' mai hana ka kai mai maka barci ya sa ka kai kaza to Allah ta'ala ya sanya maka bayan hankali to nassosan nan da ake karanta maka su zama sun tunkuɗa ka wajen biyayya ga iyaye shi yasa babu mutumin da zai zama abin takaici a ce baya kyautata ma iyayensa fiye da dalibin ilimi a ce ga kullum sai ka karanta kana ji ana karanta kuma kana karanta a littafi amma ba ka kyautata ma iyayenka akwai daliban ilimin da wasu iyayen suke kuka da su da sunan wai kai so kake yi sai ka karantar da wani abu a gidanku abin nan kila mustahabi ne sai ka kawo rigima a gidan ta kai mu matsayin gaba ma za ku koma kuna yi da iyayenka wannan abin da kake son sai an zartar da shi a gidanku mustahabi ne amma kyautata ma iyayenka farilla ce amma ba mu da wannan ma'aunin ba mu da fikhul muwazana ba mu auna abubuwa sai kai ma ana ta hatsaniya to na farko shine ka karanta sannan kuma kai aiki da shi na biyu tuna cewa iyayenka fa sune masu ni'ima ta biyu akan ka bayan Allah ce yanzu da waɗannan iyayen nawa Allah ya sa ba su yi aure ba fa ni fa ba za a haife ni ba kullun ka rika zama kana tuno wannan da babana bai auri babata ba to ni fa da ba za a haife ni ba da ba zan samu ba har in ganna gani yanzu ne karfi kar ka tuno wannan so daga wannan hanya ta biyu ce sannan abu na uku da ke sa ka zama kullun ka tuna ka kyautata ma iyayenka tuno ni'imar da Allah subhanahu ladan da Allah ya tanada na kyautata ma iyayen gashi ko zunubi kai ka kyautata ma iyayenka Allah zai goge ma zunubi gashi a hadisi mun gani in mutum ya aikata zunubi to ya tafi wajen iyayensa ya kyautata musu shi yasa malamai suka ce ko damuwa kake ciki ka wajen iyayenka kace su maka addu'a neman aiki kake ka kasa samu ɗalibi ne kai a makaranta kari uba ta ma yawa wata sana'a kake duk abin da ka kama sai abin ya lalace to je kika sami iyayenka kace su maka addu'a ko yaya iyayen nan suke ko ba musulmai ba ne je kaka je ka ce su maka addu'a ce Allah ya yi maka wannan damuwar da kake ciki wallahi sai kaga budi kishiya haka da za su maka mummuna addu'a ai abin da zai ta faruwa da kai a rayuwa ai bala'i ne ko to wannan yana ciki tun wuladan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada na masu biyayya ga iyayensu sannan kuma a gefe guda abu na hudu tuno azabar da Allah ta'ala ya tanada ga mutanen da suke saba ma iyayensu ba sa kyautata ma iyayensu azabar da Allah subhanahu wata'ala yake kowannen ku ya san hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum uku da suka tafiya ta kama su cikin mutanen da suke kafinmu a cikin kissoshin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mutane uku suka shiga cikin kogo nan ina son in nuna mana yadda biyayya ga iyaye ke jawo Allah ta'ala yayi maka damuwar da kake ciki ya kai dan uwa su uku suka shiga kogo tafiya ta kama su sai suka gaji sai suka hango wani kogo ramin da ke cikin dutse katoto sai suka shiga su uku suna shiga kawai sai wani fa sai zo sai libe shi kawai fa ya rufe shi katotan dutse kawai ya zo ya rufe su ba su iya ganin tafin hannunsu saboda bala'in duhu ba su iya shakar iska ka ce to inna lillahi wa inna ga khabari a dutse ko sai ɗayansu ya ce kai kowannen mu ya tuno wani aikin alkhairi da ya yi tsakanin shi da Allah mu yi tawassuli da shi da izinin Allah Allah zai yaye mana wannan damuwar da muke ciki da ya ce ya Allah ni dai na kasance mai dukiya ne ina da wata ƴar babbana kyakkyawa ina son ta amma ba da aure ba so nake in bata ta in yi lalata da ita na bi hanyoyi mabambanta amma ta ki yadda rannan ya Allah sai kawai sai damuwa ta kama ta babban nan namu ya kama rashin lafiya ta zo wajena ta ce dan Allah sannan dan yan uwantaka ka taimaka mini kaga halin da babana yake ciki yace kin san kudi na ni ba haka nan nake ba da baba so da ka ayi min ummaka ne so da ka in kin yadda ga wannan abin da nake so to ki zo ko nawa kike so sai in baki ta tafi ta ce Allah ya tsare ta je ta ga halin da baban nan nake yake ciki ta sake dawowa wajena ya Allah ta sake faɗa min ni kuma da sake faɗa mata wancan muka yi haka har ƙarshe ta dawo ta ce to ta yadda saboda ta fita daga wannan damuwar da take ciki ta ce ya Allah sai da muka shiga ɗaki muka kulle ta gani sai ita ta ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wanda ya haramta wannan abin da kake so ka aikata kada ka bude abin da ba hakkinka ba ne ya ce tana faɗa min haka sai jikina fara rawa na ji tsoron Allah ya sauko a cikin zuciyata na fasa wannan abu kuma na kyautata mata na ninninka mata ma abin da take nema ya Allah in dan kai ne wannan aikin ya Allah ka bude mana dutsen nan mafita sai dutse ya dan matsa suka fara ganin haske amma ba wanda zai iya fita a cikin shi amma dai sun fara ganin haske mutum yi haka zai ga hannun shi nabi ya ce ya Allah ni ne na kasance na ɗauki ƴan ƙwadugo su yi min ƙwadugo suka min aiki bayan sun gama na zo na biya su sai ɗaya ya ce shi ba zai karɓi nashi ba sai ya tafi yake ansa da yake ansan nasa sai na tafi sai na je na ɗauki wannan haƙƙin nasa sai na sai masa sai na sai tinkiya da ƙago aure na ci gaba da kula da su suka ci gaba da hayayyafa sai da suka yi ƙaton garki har na sai masa manya-manyan dabbobi ana nan bayan shekaru sai gashi ya dawo sai ce ka gane ni sai na gane ka sai ba ni kai ne ranar kaza lokaci kaza na biya ko ka kibiya ka ki karban kudin ka ba yace to na zo ne yanzu ka bani hakki na sai na ce sai na kama hannunsa na tafi da shi garken nan na ce duka kora na ka ne ce kakka min izgibi yace na ce maka na ka ya kwashe waɗannan dabbobin bai ban mun komai ba ya Allah in dan kai ne wannan ya Allah ka bude mana dutsen nan mafita sai dutse ya sake bude amma yanzu ba za su iya fita ba sai wanda ya addu'a ta ƙarshe ne ƙarfi yace ya Allah ni ne ina da wasu iyaye iyaye na guda biyu sun tsufa ina da kuma ƴaƴa ƙanana kullun sai na fita na je na nemo abinda zan ba iyayen nan nawa sannan kuma in ba ƴaƴana ran nan sai aka yi rashin sa'a na fita ban samu komai ba na dade ban dawo ba har iyayen nan nawa guda biyu suka yi bacci nazo na tarar da su sun yi bacci ga kuma ƴaƴana nan suna da basu yi bacci ba ya Allah sai naki kaddam naki gabatar da ƴaƴana akan iyayena ne ta lallata ƴaƴan nan har sai da suka yi bacci iyayena kuma ban tashe su daga bacci ba har sai da suka tashi da kansu suka sha abinda suka sha suka ci abinda suka ci wanda na kawo yace ya Allah in dan kai ne wanda ya Allah ka bude mana ko sai dutse ya bude suka fita kaji biyayya ga iyaye to wannan tuno irin wannan yana sa mutum ya zama mai kyautata mai iyayensa wace gajiya ake samu idan an bi iyaye gajiya ta farko ita ce duk mutumin da ya kyautata shi ma za a kyautata masa suna da karin magana suna cewa albirru dayin kyautatawa bashi badawa kake kai ma nan gaba a baka a biya ka kudin ka a biya ka bashin da ka bada duk wanda ya kyautata mai iyayensa to shi ma ana fatan ƴaƴansa za su kyautata masa haka a gefe guda idan mutum ya muna nama iyayensa su shi ma abin da ake zama a cikin kissoshi da ake badawa labari ne cewa wani baba suna aiki da ɗansa a gona kawai suna magana da shi kawai sai ɗan nan kawai fara ma babansa gunguni kafin ka ce wani abu kawai sai shara ma baban mai aka ci gaba da yi yaro ya zama kai aure shi ma shi kenan ɗan shi ya girma baban nan da ya mutu ba kakan kenan shi ma wanda ya haihu yanzu ya zama kaka kenan yana da jita ga kuma ɗansa mai mayi to wannan bashin ashe yana nan da ya ci ana aiki ran nan suna aiki a gona shi da ci jama'a ya gaji ya koma gefe yana hutawa shi kenan kawai sai shi ma wannan ɗan mai mayi a shekarun baya sai suka fara sa'insa da ɗansa shi kenan kawai shi ma kawai sai ya gaura mai mayi yana gaura masa mari sai ya ɗauce shi zai ƙara zai nuna ma Allah kamar yadda ake cewa ya buga shi da fitacce a dakata ka rama mishi marin shi kawai ne so daga kai ma ka tsaya a nan kakan yana jin su akwai kisa waƙi'iyya wato abubuwan da suka faru din waɗannan makamantansu masu ɗimbin yawa in mutum ya tuno tarihinsa sai ya ga shi ma ya taɓa aikata irin waɗannan munanan ayyuka to shi ne yanzu abin ya bi shi to shi yasa suka ce albirru dainu wa kadhalika al'uququ dainu kyautata ma iyaye bashi ne haka munana musu ma bashi ne in ka ci sai ka biya na biyu mutumin da ya kyautata ma iyayensa zai sami yardar Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon sa yace yardar iyaye yardar Allah ce ko abu na uku mutum zai sami iyayen nashi su so shi domin ne suna cewa ba hadisi bane jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha al insan asiru al ihsan ahsin ila an nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al ihsan al insana ka kyautata in ka kyautata ma mutum sai ya zama bawanka dabi'u an zukata an dabi'antar da su akan san duk wanda yake kyautata musu sannan da kin duk wanda yake munana musu wannan alqulub din hatta qulubul haywanat hatta duk zukatan dabbobi me yasa kake ganin wanda na ba ai ba tsafi bane tura kaga tana wata da zaki ba tsafi bane kai ka da ta tsafi ne da kake gani wallahi kyautata musu suke ta bajin kyautatawa ce to wanda yake kyautata ma iyayensa za su so shi fiye da sauran me ka karanta yayi abinda Annabi Yusuf alaihi salam me ya jawo dabi'a ce kawai Annabi Yusuf alaihi salam baban sa yafi san shi a ya fi kyautata sama baban ne sannan kuma daga cikin cin abinda ake cin gajiya na kyautata ma iyaye kai koyi da annabawan Allah ga su nan Allah na yaban su Allah ya yabi Annabi Yahya alayhi salam wa barran bi walidayhi sannan ya yabi Annabi Isa alayhi salam wa barran bi walidati shi da kanshi ma yake bada labari sai abin alfahari ne ka kyautata ma iyayenka ba abun abin nan bane ka zo kana alfahari ka ce ai kai saba ma iyayenka kake ga Annabi Isa alayhi salam da kanshi yake bada labari sabubban da suke jawo saba ma iyaye daga ciki akwai manta ni'imar da iyaye manta wannan ni'ima mutum kawai zama kaza sai ya ce goge baki shine wannan rai mutanen da suka kyautata maka sannan kuma daga baya kai kuma sai ka zama kana munana musu sannan na biyu jahiltar matsayin iyaye mutum ya zama bai san su waye ma iyayensa ba bai karanta ba na uku wani zubin munana mu'amalar da iyaye suke ma yaya waccan lakcin da aka gabatar a nan ko tana da tasiri da wannan wani zubin iyayen su suke jawowa ƴaƴan su cikin ta musu kissa ta kissar matashi da yazo baba ya kawo ƙara wajen sayyidina Umar kissa ce mashhura ko da ba ta da isnadi ko ba kaza kissa ce ta shahara ta tarbiyya aka ce wani mutum ya kawo ƙarar dan sa wajen sayyidina Umar yace ɗana baya kyautata mini a kira shi a mushi fada a mai ladabi sayyidina Umar yace aje a kira dan aka kira dan shikenan sayyidina Umar yace masa babanka yace ba ka kyautata masa yace kwarai da gaske ban kyautata mai yace lafiya kana da hankali yace eh ya amiral mu'minina ba an ce daga cikin haƙƙin da akan ubansa ya auro masa uwa ta gari ba yace to ga baba na nan a tambaye shi ba to nan silili ba da ya tashi auro uwa ta lalatacciya yaje ya auro ɗan duniya ce kawai ko lanyalada ba ta iya faɗi ba ba ta iya cewa gairu mangaru bi alaihi wa rahmatullahi ba balle ta yi da kyau ba ta iya ba kawai ɗan tallace kawai ɗan gantali ita ce uwa ta sannan ba cikin haƙƙinsa in ya haife shi sa mishi suna mai kyau ba yace eh yace to gashi nan tambaye shi sunan da ya sa mini yace ba haƙƙinsa bane ya karantar da shi alqur'ani yace haka ne yace to bai karantar da ni ko harafi dai ba shi ma bai iya ba sayyidina Umar aka ce yace tabka bani waje ashe kai ka fara saba ma danka yanzu shine abin ya biyo ka to wannan sababi ne babba wannan na cikin hikimar da muka zaba mu fara gabatar da waccan lecture Mallam Sirajo hafizahullah yazo ya gabatar da ita haka cewa iyaye su fara kaddamar da wajibin da ke kansu akan ƴaƴansu su kuma idan ƴaƴan suka taso to su kuma sai su kyautata musu wannan yana da tasiri sannan daga ciki abin da ke jawo saba ma iyaye akwai rufa qa'usu munanan abokanai wani a wajen abokin shi ya koya yana kallon yadda wani dan ke ma abokin shi ke ma baban shi ko yake ma babarsa domin an fi ma iyaye mata domin baba yanzu shi sai ya kai duka in yana da sauran karfi amma ita mahaifiya sai ga tana talallasa tana bi ana saba mata amma tana ba da hakuri sannan daga cikin abin da ke jawo a saba ma iyaye akwai almar'atu sayyi'atu mummunar mace wani matar shi ce za ta rika hana shi ma iyayen shi alheri sai abin da ta ga dama sannan za a yi musamman matan yan boko Allah ya shirye ta su jahilai yan boko wallahi wasu su ba su jin magana kaga kawai ta kanka na gida sai abin da ta ga dama za a munanan sakamako da ake samu wajen saba ma iyaye abu na farko fasadu alaqatin usa lalacewar iyaye in ya zama ba kana saba ma ƴaƴanka ka kana saba ma iyayenka to gabaki ɗaya zuriya za ta lalace gidanku zai lalace ba za a so a wuri a gidanku ba sannan kuma za ka samu mummunan zargi da aibatawa daga mutane duk inda aka ganka sai Allah a neka ce shine wanda ya ba maru baban shi ai shine wanda ya zagi baban shi ran nan a gaba na ran nan baban shi yace mai yazo ya aike shi yake zuwa kai wannan Allah ya wadaran shi sannan kuma sauka fushin Allah madaukakin sarki sannan kai ma kuma daga baya ƴaƴanka su zo su saba maka kamata di tuda wa kama tazra'u tahsulu abinda ka shuka shi zaka girba sannan ko mutum zai samu asara wacce take mai bayyaniya mun gane akwai ka'ida ta fiqhu da malamai suka faɗi da uwa da uba waye ya fi cancanta a fi kyautata mawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya tambayi annabi sallallahu yace ayyun nasi ahaqqu bi husni suhbati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk suqut waye ku cancanta in kyauta ta zamantakewa tare da shi annabi yace babarka ya kuma cewa sai ya ce babarka ya kuma cewa babarka har su sai a nan sai ce abuka sai babanka to sai malame suka bada kaida suka ce idan ya ci karo ka kyautata ma uwa ka kyautata ma uba ka kyautata ma uwa har su uku ga kuma na hudu to idan ya ci karo wani abu ya zo na kyautatawa tsakanin uwa da uba wanne ake gabatarwa sai suka ce a abin da ya shafi girmamawa da ganin daraja baba ake gabatarwa a inda ita kuma mama ake rinjaye da ita a wajen yin hidima da kuma kyaututtuka saboda mama so ta riga ga ta fita lauci ko ba haka bane baba ya fi dukiya so ta yi ana magana ne akan abin da ya fi faruwa to wannan a takaice kenan magana akan iyaye ba za a iya yin ta a cikin minti 45 ba shi kuma kana da tafi a guje ban kasa ɗaya cikin abin da ya kamata a faɗi cikin goma mun faɗi ɗaya ba gaskiya saboda haka mun bar shi a haka ya zama darasi kullun a riƙa tunatar da mu abu ne da ya kamata a riƙa tunatar da mu sosai lokaci bayan lokaci a karantar da mu shi yasa karanta litafarraqa'id ke da tasiri eh litafarraqa'id sune littafan da suke tarbiyyar mutane irin su riyadus salihin da sauran makamantan irin waɗannan tafan ga sunan da yawa suna da tasiri wajen karantar wajen canza ɗabi'ar mutane irin su al-adabul mufrad da sauran mabambantan littafai da suke bayani akan kyawawan ɗabi'u da ladabba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma iyayenmu albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ke kansu yara waɗanda suka shiga cikin damuwa ta rashin biyayya ga iyayensu Allah ya shiryatar da su Allah ya ganar da su Allah ya fitar da su daga cikin wannan ƙanƙin kada Allah ya karbaran su ba su canza ba amin sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ali sahbi ajma'in assalamu alaikum